بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا رباني ترك وطن ذي القعدة ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma hijirar Maki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 muna fatan Ubangiji ta'ala ya datar da mu. Muna da cikin wannan wata ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma wanda Ubangiji ta'ala ke jan hankalinmu da mu kiyaye dokokin shi kada mu zalunci kanmu a cikin wa'innan watanni, domin saban Allah a wannan wata yana da nauyin zunubi sama da sauran watanni. Muna fatan Allah ta'ala ya tsayar da mu. Ci gaba da karatunmu na sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha da shehun malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah mashi rahama, wanda mun yi darasi na daya. Yau wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da muke a baya mun ce ba za mu iya zauwa da muqaddimar duka ba, za mu karanta abubuwan da suke da fa'ida a cikin musamman maganganun shugabanni ko in ce na mazhabobi, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, waɗannan dai arba mazahibin irin yadanda suka yi maganganu akan masu taqalidi da su, su bar sunnar Ba'aki sallallahu alaihi wasallam, su ɗauki maganarsu a matsayin su mabiya mazhaba ne. Wanda yin mun kalli maganganunsu kowane ya barranta da irin wa'innan masu taqalidi. Wanda mun yi magana a kan guda uku, yau za mu yi cikon na hudu, shi ne Imam Ahmadu bin Hanbali rahimahullah, wanda ake mishi kirari da Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. To wannan shi ne abin da ya faɗa, aka ce ya wa amman Imam Ahmad wa huwa aktharu a'immatu jami'a lisunnati wa tamassakan biha. Wato shi ne ya fi dukkan waɗannan imamai da aka ambata jagorori tattara abubuwan da suka shafi sunnar Ma'aki sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ake ce mishi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, shi ne wanda ya fi zaƙulo waɗansu abubuwa na sunna kuma ya fi kowa riko da su da yin aiki da su. Allah ta'ala ya kai rahama da jin kai cikin kabarinsa, wanda kun san irin yadda ya sha wahala saboda sunna. Bulala, gidan kaso, babu irin azaba da bai sha ba a ƙarƙashin wannan sunna ta Ma'aki sallallahu alaihi wasallam, amma bai ja da baya ba har sai da Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a wajen tsara sunnar Ma'aki sallallahu alaihi wasallam. Maganganu da dama wanda malaman zamaninsa sun yi ƙoƙarin sassauci don tsira da rayuwarsu, amma shi bai sassauta ba, musamman lokacin da yan bidiya suka kirkiri shi a Qur'ani. Ba maganar Allah ba ne, halittar Allah ne. Malaman bidiya sai ga yawa sarake haka kenan, idan an ce Al-Qur'ani maganar Allah ne kenan dole sai an bi Qur'ani, amma aka ce Qur'ani halitta ne irin na kowa, kaga ba dole bane a bi Qur'ani. Amma shi ya tsaya a matsayin Qur'ani zancen Allah ne, an sa shi kaso akan wannan, wanda duk juma'a sai an mutu da shi, an zara shi da bulala, a ce me kake cewa Qur'ani ce Qur'ani kalamullah, a ce abai da shi, an sa mai takunkumi iri daban-daban. Wanda ɗaya daga cikin malamai da ya koyi da shi da ya sha bulala, shi da aka sake tambaye shi sai ya ce halittar Allah ne. Imam Ahmad da ya zo gurin shi ya ce amma ka ba da kuma, ya ce a'a Imam, ya ce mun ba mu da ƙarfin imani irin naka, ya ce kuma mu gangan jikinmu ba zai iya ɗaukan duka irin da naka yake ɗauka ba. To da aka kai darajar ka ta kai wannan matsayin ne, shi kuma me yake kallo ba ma kanshi ba, idan ya yarda ya ba da goyon baya da wannan fatawa, mutane za su yi riko da ita dangane da cewa sun ga Imam Ahmad ma akan wannan abu yake. Wannan yasa kawai ya ga to sai dai a mutu, yasa azaba nau'i daban-daban akan wannan wannan bayan Allah dole ne a musu addu'a Allah ta'ala ya kai rahama da jinka cikin gaban su san bawa addinin Allah kariya matakar kariya wani malami zaka tarra shi yana karatun Qur'ani zaka ce me hannun ka yace Qur'ani ne to kai me ka dauke wannan alqur'anin halitta Allah ne ko zancan Allah sai yace wannan aka ce eh yace wannan halitta Allah ne to ka san me yake nufi ya tsawara shi yake gwada musu su ba su gane ba su zan nufin kamar yana nuna Qur'ani ne shi kuma dan ya samu yayi ya tsira da rayuwarsa yace musu wannan ko wannan halitta Allah ne wato ya bayar da su kenan ya nuna musu ya tsaya halitta Allah ne shi ba Qur'ani yake ne ba shi dai kuma dan ya samu kansa da yake wawaye da hatsu shi kenan wanda ya bi a gane shi ya tauriya kenan dan ya samu ya tsira da rayuwar shi da haka Imam Ahmad ibn Hanbal shine ya fi kowa tattara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata masakan biha da kuma riko da ita bayan duk shugabannin sun sha duka ba akan sunna ba wallahi kaga bu kuma kokor zane amma kai ana kira doro wake ahlus sunna ne wannan baiwa sunna kariya sun sha wahala wasu a gidan kaso ma suka cika la hawla wala quwwata illa billah ubangiji ta Allah ya rahamce su daga shi baya so a kawo wani maganganu na ra'ayin mutane a lokacin da ake magana akan abin da ya shafi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba idan muka diba lamba ta farko cikin maganganun shi ta ke la taqalluduni kada ku yi taqalidi da ni ma'ana ka ce ai Imam Ahmad na gani yana kaza a wala taqallidu malikan kada ku yi taqalidi da maliku wannan arin shi wala shafi'i yace kada ku yi taqalidi da Imam Shafi'i wala auza'i kada ku yi taqalidi da Imam Auza'i kaman duk wadannan malamai ne na sunna malaman hadisi wala sauri balantana Imam Sauri wa khudh min haythu akhadhu kuma idan za ku bada hujja ku je ku dauko ta inda su ma suke dauka su ma ne suke dauka hujjar su a cikin alqur'ani da sunna to kada ku za ku ce malam wane ya ce kai ma in zaka bada dalili je ka dauko inda malam wane ya gani ya fada kai ba ka dauko naka hujjar ta da haka ya zana wa'innan malamai da maliki da shafi'i da auza'i da sauri imamu sauri sai da ya fara da karan kirshe ce dukkan su kadda ka yi taqalidi da su kai ma in ka tashi daukan hujja je ka inda suka dauko kai ma ka dauko hujja su gurin biyu ne alqur'ani ne ko sunna wa fi riwayatin aw tar waya imamu ahmad rahimahullah yace la taqallidu dinaka adamin alhaula la tuqallid dinaka kadda kai taqalidin addinin ka karata yashi akan wani mutum ɗaya daga cikin wannan ma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi duk abin da zo daga manzon Allah da sahabansa fa kuzubihi to kai riko da shi idan ka rasa hujjar da ta zo a cikin alqur'ani ko sunna ko sahabbai sunnat tabi'in sai abin da zo daga tabi'ai wanda su ne ba'du bayan sahabbai sai tabi'ai dan su ne mazaje daga cikin su ba wai zaka dauki hujjar sai wadanda suke zababbu ka samu cikin tabi'ai ma ya zamanto duk wanda aka dauki hujja ya kafa hujja da shi to rajulun fihi khair kadiba mazaje waɗanda suke zababbu wanda Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin ilimin su da aikin su wani lokaci wa qala marratan Imam Ahmad yake ta alai tabau an yatabau rajulu ma da'a annabi sallallahu alaihi wasallam koyi mutun yayi koyi da abin da yazo daga annabi ne wani sahabi ko kuma daga sahabansa summa huwa min ba'di tabi'ina khair bayan abin da ya zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai riko da abin da ya zo daga tabi'ai waɗanda suke zababbun mutane annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kailul quruni karni summal ladina yalunhum summal ladina yalunhum idan kana neman mutane mafi alkhairi a wannan al'umma su ne wanda suke zamani da ni inji annabi Muhammad sunan sahabbai babu kamar su bayan su sai waɗanda suke biyo bayan su sunan tabi'ai sannan sai tabi'ut tabi'in wannan maganganu na Imam Malik na Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ya ainihin yi su da yawa a cikin rayuwarsa da haka yake ta ra'ayi al-Auza'i ra'ayi na Imam Auza'i ko ra'ayi na Malik ko na Abu Hanifa ya ce kullu ra'ayi dukkan su ra'ayi ne in dai ra'ayin sa suka ba su ra'ayi ne yace wa huwa indi sawa a waje na duk kade ne kaga malamai ne suka gabace shi mai malamai na duniya amma ke cewa in dai ra'ayi ne nasu shi a gurin shi duka ra'ayi ne wa innamal hujja fil afar abinda ake kawo hujjar shi abinda zo cikin afar abinda zo cikin alqur'ani ko sunna ko kuma abinda ya tabbata daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace marrada hadisin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala shafa halakatin duk wanda aka zo mai da hadisin manzon allah a kabe hujja yayi watsi da wannan magana ta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutum yana gabar halaka gab yake da halaka su a gurin su babu halaka da ta kai a ce maka manzon allah ya ce kai watsi da mu a gabo kuma yanzu menene halaka talauci ga shi muke jin tsoro mutum yana jin tsoron ya gan shi ya fada cikin talauci amma bai jin tsoron yayi wurgi da sunnar ta tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin halaka ta ƙarshe a ce ga wani ya tabbata daga annabi wani abu ya tabbata daga hadisin annabi muhammad kun mutum yayi watsi da shi a ga shi ɗan ƙara kata suna cikin halaka ko allah ya kare mu da ake ce tilka hiya aqwalul a'imma waɗannan duk maganganu ne na waɗanda suke jagorori radiyallahu ta'ala anhu fi amr fi al-amr bil tamassuk bil hadis inji imam Nasiruddin Albani yace waɗannan maganganu ne jagorori waɗanda suke umarni da ayi riko da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hayi an taqalidihim duna basira kuma suke hani akan mutun yayi taqalidi da su ba akan wani abu na basira ba kamar ido ya ga ka bi su ba wani mutumin da zaka rinsa ido kace ya zaka sai wanda yake daya daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yace wannan kari ido kawai kai shi baka bukatar mai dalili ko me yasa a kawai so ake kai tsaye in dai aka ce wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bukatar ka tambaye me yasa me dalili shi yasa wata zuwa mai ummina Aisha wai me yasa idan jinin haila ya zo mana a watan Ramadan idan azumi ya wuce ake umarnin mu murama azumi ma ba a ta murama sallah kaje abin da shi dai ga mutunan me yasa sallah ibada ce daga cikin rukunai azumi ma haka to idan muka sha azumi a watan Ramadan akan cewa murama azumin amma ba a ce murama sallah tace to ke ma ta waye ce ke ba da biliyon ce tace a wallahi kawai tabbata ce kadai ne tace to kawai haka ya tabbata a zamanin manzon Allah idan muka sha azumi muka bar sallah lokacin zagwal jinin aila ko na biki to akan yakan umarnai mu ne mu rama azumin bai umarnai mu da mu rama sallah ba shikenan kawai shine hujja karambani ne kace me yasa abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karambani ne mutun ya zo da kace me yasa kaza me yasa kaza naka shine kawai bi shine aka aiko da wannan addini aka ce ya kwatanta yadda za a yi kuma ya kwatanta ce ga yadda za a yi yayi ya ce ku yi haka to ina ruwanka kuma da me yasa kai dai kawai kai wanda ya aiko shi nan shi ya san me yasa ya kyale wannan abin shi yasa annabi yake cewa sahabbansa duk abin da kuka jina muku bayani a kai ku yi riko da shi abin da nan shiru to kar ku tambaye da ku kyale ba abin da ya halakar da wani sai gabace ku illa yawan tambaya ga abin da ya kamata su yi su kuma suna tambayar wani abu can daban kuma idan an bayyana musu waqti lafi al'asar sai su saba wa annabawa da suka ba su wannan amsa to shi yasa ya rage gare ka duk abin da ya tabbata a cikin sunna ya ishe ka duk abin da yake wajenta ko ba a yi bayani a kai ce ba to ba ruwa ga tambaya me yasa kaza Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan sunna a ƙarshe dai malai ya ta kawo ayoyi irin su balawar rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ubangiji na rantsuwa da mahalicci da kansa kenan mutane ba su yi imani ba har sai sun sanya manzo Allah shi ke bada doka da oda a cikin duk abin da zai faru tsakanin su kuma idan annabi yake ba sa samun wani daddar a cikin zuciyarsu suna mai kauya irin su fal yahdar alladina yukhalifuna an amrihi su ji tsoro waɗanda suke sabawa daga al'amarin Allah ko kuma al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin haka an tusibahum fitna fitna ta iya samun su a yusibahum azabun alim ko kuma ta azaba ta same su wanda take mai radi irin su imam ibn rajab Allah mashi rahama sun kawo bayanai karkashin irin waɗannan ayoyi kamar yadda muka faɗa idan mun ce sai mun karanta wannan muqaddima gaba daya ina ga darasin namu zai tsawata kafin mu tafi littafin yanzu zamu tsallaka kai tsaye zuwa ga abinda malama ya dora a cikin wannan littafi a farkon bayaninsa sai dako al-istiqbal da kibla tunda magana sallah ake kuna ga wanda shafin da yake 66 da riyana al-istiqbal da kibla zamu shiga littafin kai tsaye kallan al-kibla bala ya fara littafin da abinda ya shafi lokacin da mutum zai yi sallah ina zai kalla kuna ga kowa ya samu gurin ko al-istiqbal al-ka'aba fuskantar ka'aba Allah mai hikima shi duk duniya ba inda aka yarda ka kalla a lokacin da zaka yi sallah sai ka'aba duk inda ka kalla ba gabatan ba inda ba a kalla ruwa ba ne to ka samu matsala wajibi ne mutum idan zai yi ibada musamman sallah ya kalli al-kibla sai dai inda waɗansu dalilai wanda za mu ji su a nan cikin littafin insha Allah da haka ba gaba za ake kallo ba ko yamma ko kudu ko arewa al-kibla shi yasa idan za a gina masallaci kamata ya yi a samu waɗanda suka san al-kibla su yi amfani da abinda suke yi amfani su gano ta akwai masu ganowa da turaruwa turarai ta tsuniyoyi kaga wani yan birni dubu sauzawa ko dan birni in kace nuna maka alƙibla ta hanyar turaruwa bai sani ba amma mutane suka rayu a cikin daji sun sani akwai layin da suke kallo na turarai su gane alƙibla na wanda take to ya kamata in za a gina masallaci a amfani da wannan hanyar akwai Allah ya kawo abubuwa na zamani irin su GPS mutum ya kamata idan zai yi sallah a inda bai san inda alƙibla take ba ta ka'aba ya amfani da ita haka yanzu a gina masallaci ya kamata a yi amfani da GPS kan ba kawai sai a yi amfani da mu yan yamma ne a yi amfani da gabas ba duk da shari'ar musulunci tana da sauki akwai hadisin da ya sauƙaƙa in baka da ilimin tatsuniyoyin baka da GPS kin sai kai aiki da hadisin annabi za mu je shi a gaba wanda wannan hadisi shabil ne ya ishi kowa a ƙasarsu ya samu alƙibla ta ka'aba ko da bai taɓa zuwa inda take bai san inda take ba hadisi na farko a cikin bayanin istiqbal al-ka'aba fuskantar ka'aba ta fuskar sallah ba sallah kaɗai ba duk wani abu na ibada ana so ka kalli alƙibla ko da addu'a za ka yi in son sa mene juya ka kalli alƙibla saboda Allah ya sharrafa ta ya ɗaukaka ta ya daga cikin dalilan samun karɓar ibada fuskantar ka'aba balantana a ce ga ta a gabanka kana kallo shi yasa inda take yake da tsarki in sallah za ka yi idan kai raka'a ɗaya a cikin harami gindin ka'aba irin wannan raka'a da kai sai ka yi 100,000 a wani masallaci ba ta kai ya wannan ba a ga shi addu'a ma haka ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ba mu ikon ziyartar wannan guraren muraran قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه استقبل الكعبه في الفرض والنفل النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانته اذا يا تسيا زي صلى ينا فسكنت الكعبه اصلى الفرض حق اصلى النفل شي منزل الله اذا يتاشي ين صلى ابدا حديث يكي كوير دمو ينا فسكنت الكعبه ني ko sallar furilla ko sallar nafila wa amara sallallahu alaihi wasallam bi zalika kuma za Allah yayi umarni da yin haka shi haka yake sanan yayi mi yayi umarni kowa ma yayi haka sallar furilla zakai ka fuskanci ka'aba sallar nafila zakai ka fuskanci ka'aba haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi haka kuma ya umarni da yi wannan shine hujja addini wa me yasa kai haka manzon Allah yayi me yasa kai haka annabi ya umarni ai shikenan duk in ba haka ba an shiga hayaniya fa qala ya gaya wa almusiu salatuhu mutumin nan da ya muna na sallah wannan malamai sun ce dukkan littafin gaba daya karkashin wannan hadisin almusiu salati ne wannan malamin ya yi shi barbawa Allah ne ya shigo masallaci manzala na zaune ashe shi sallah tashi da kayake bai je ba ya koya kawai yadda ya babba ka sallah irin express kin nan shab shab Allahu akbar alhamdulillah Allahu akbar subhan Allahu akbar kaman da ake assalamu alaikum sai ya tashi yaje ya tura manzo Allah ya ce assalamu alaikum ya rasul annabi ya ce mishi wa alaikum assalam irja fa salli wa innaka lam tusalli ko ba ka yi sallah domin kai ba ka yi sallah kage yanzu ya sallah gaban manzo Allah amma annabi ya ce mishi ya koma ya sallah shi bai yi sallah ba ashe akwai sallah da ba sallah ba ce dole mu santa dan mu kiyaye kanmu daga wannan sallah akwai sallar da in mutun yayi ta bai yi sallah ba ya zama ba shi da sallah ko baya sallah in dai irin take baya sallah to in ku baya sallah ya zama wa ya zama a dora mai kawalarsa ko a gyara shi ai ya riga ma ya hau eh mana ya zama arne kenan alfarq alladhi bainana wa bainahum as-salah bambancin mu da su kafirai annabi ya ce sallah ce duk wanda ya barta ya zama arne shi kuma annabi ta yawa musu sallah je ka kai sallah domin kai baka yi sallah ba har ma a ƙarshe ce mishi in yace shi wa bai taba na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba wata irin sallah da yayin ba wannan ba da haka koya muni a ga shi bai girman kai yace a koya mishi ya rabe iya ba babu barman Allah kaman baka iya ba kun baka ma san baka iya ba kun baka rabe baka iya ba wannan bala'i ne to shi yace ya rantse da wanda ya aiko shi da gaskiya shi wa bai san wata sallah ba in ba wannan da haka a koya mishi annabi yace in ku da ka mutu a wannan sallar taka to mata ala ghairi billahi auka maganar sa da ka mutu a wata hanya ba tawa ba ba kan tafarki da ba ashe da yawa rishin iya sallah zai sa su mutu ba kan tafarkin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka almasihu salatihi wanda ya muna da sallar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da ya karanta da shi idza qumta ila salat annabi ya ce mai to kaga duk lokacin da ka tashi zuwa sallah abu na farko zaka yi fasa bagal wudu ka kyautata alwala ba ta yi kai alwala ba mu gane magana ba ka kyautata alwala kaga wannan magana ce ya daga cikin kyautata alwala tsarki da abin da ya dace a yi tsarkin idan bangaren ruwa ne ka yi tsarki yadda ya dace da ruwa idan bangaren istijmari ne ka yi tsarki yadda ya dace da abin da za ka goge matakin farko idan ka tashi zuwa sallah yace ka kyautata alwallaka kana gama alwalla sai manzo Allah ya ce min mustaqbal alqiblata sai ka zo ka fuskanci alqibla ka nemi inda ka'aba take gaba ina ne fa kabbir sai ka ce Allahu akbar wannan shine mabudin sallah kabbara shi sa ake ce mata kabbar alharama ma ma'ana kabbar alharama da Hausa kabbar da ta haramta maka zanci in kai ta ba zanci domin daɗin an waye gari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna sallah kuma suna surutu sai da Allah ya faɗa kin sake safkar da aya suka daina kabaral da ta haramta maka cin abinci da kayi ta ba zan tantam na goro ko kana lalabo da biro a jihu ko gida kar ka yi ta wancan wadi ah wani ya kalle ni wani ne ba na wata kabilar ba tun da wani ya yi kallon ne wai ana a hato a kowane su gane eh shi gorin shi ya ɗauko ana sallah kawai ya tabla ya sun yi gashi a kama sallah ka ce kai ana sallah karatun gore ce to ni nake karatu inda ba shi ne karatu ba gane ki ai yana iya ci goron sa kawai to wannan kabarar ita ta haramta maka cin goron shine ma'anar kabarar harama kabara ce wanda ta haramta maka hira ta haramta maka cin abinci ta haramta maka kaza ta haramta maka kaza yanzu sai sallah kawai yanzu kaman ka samu audience ne tsakaninka da ubangiji eh kaga lokacin da kazo kana magana da shugaban kasa ai ba magana da wani magana ka amsa mai ko wannan wallahi masallala ala duk babban mutum idan kazo gurin shi ka samu ganawa da shi to kana samun irin wata nutsuwa wanda da wuya wani ya magana ka kalle shi ma to balantana kai ka tsaya gaban zati kuma kana munaja almusalla kal munaji rabbi duk mai sallah kaman wannan wanda yazo samu audience na ganawa da ubangiji shi direct ba mai tarjuma to shine yace idan ka kalla alqibla fa kabbir sai kai kabbara wa kana sallallahu alaihi wa sallam malai yace manzo Allah ya kasance fi safar idan yana cikin bulaguro yusalli nawafil ala rahilatihi yana sallan nafilfilu akan abin hawansa akan taguwarsa Allahu akbar kaga wai hatta nafilan ma ba a barta ana bulaguro ba to muku muna zaune ita gagara sunan rawatib kinnan da zakai raka'a biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin wai ga kawai sun gagara wani shi da bai da shafa da wuturi ma tana tahajjuba zaka samu haka da shi kuma auni ne na imani annabi ya ce ba wanda yake kiyaye wa sallar wuturi sai mai imani da kaga baka iya yin sallar wuturi ko to ana kira masu imani karkaje a karkaje tunda baka kiyaye karkaje ba mai kiyaye wa sallar wuturi sai mai imani haka ya zaka kuma kai baka kiyaye kuma ka sa kai cikin masu imani shi ayyukan ibada akwai waɗanda suke ba mutum damar ya aure kanshi san shi waye ta fuskar magana kana ga gara kana da imani ko baka da shi in har an ka shirya zaka faɗa abin da ga dama alheri ko ba alheri ba ka tabbata baka cikin masu imani man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falakul khairan duk wanda ya imani da Allah imanin gaske yarda da akwai ranar kiyama to idan zai faɗi magana annabi ya ce ya faɗa alkhairi in ku baka yemi ya shiru kai kuma sai ka zama kawai in ka tsaya zaka saki harshen ka duk abin da ga dama kaga baka daga cikin wanda suka imani da Allah kenan da ran tashin kiyama irin su girmama makwabci idan kaga makwabta ba su da wata kima a gurinka baka da imani duk wanda ya imani da Allah ta shi alkiyama annabi ya ce falakurum jaru hutu kwana ya girma makwabcinsa kai makwabtan ba ka ma damu da su waye ba balle makwabtaka a birni ɗan kai shekara da makwabtaka ba ka san shi bai san ka ba wallahi idan haƙƙin makwabtaka ne kuma fa da za a ci duk abin da ka ci a gidanka sai ka ba makwabta idan kai dinkin sallah sai ka dinka mishi idan kawa matarka sai ka sai kawa tashi idan kawa diyanka sai ka din har yi yanzu baka bada haƙƙin makwabta ga wannan ne kololuwa haƙƙin makwabta ga al-ihtimalul azah hakurin tutarwa makwabtan ke tuta ma sai ya gane ai wannan makwabtan sai ka hakura wannan shine babban bada haƙƙin makwabci amma yanzu ina yanzu ya kan buka san eh ta danjar mai ko ta ka gari ko wani ya tuno Allah sauke Allah ya sauke to wannan hadisi yana karantar da manzo Allah yakan yi nafila yusallin nawafil yana sallan nafil filu ala rahilatihi a bisa abin hawansa taguwa kai ba yanzu kawai idan bulaguro ya kama ka kana tukin mota ko ana tuka ka iya sallan nafila eh mana wata lokacin sun hauta guwa kai kuwa ba kana hawa haya London ko Helix ko bus ko ka iya nafila a kanta wa yutir alaiha haisu tawajjahat bihi yakan yi sallar wuturi kuma akan abin hawan nashi duk inda abin hawan ya fuskanta can hadisi ya tabbatar da cewa yana kallon alkibla a sallar farilla ko nafila ko yanzu kuma sai aka ce yakan yi sallar nafila har ya yi wuturi akan abin hawansa gaba inda ya nufa sharafan wa garaban sharakan wa garaban gaba zai koya mai yi zai iya sallar nafila gaba can to gaga shi anan akwai buƙatar ilimi na bambanta waɗansu ibadun ta fuskar yanda za ka yi wata ibada akwai sauƙi akan wata nan ana maganar nafila ko sallar wuturi ne sai aka ce akan abin hawa yakan yi kuma yakan iya yi gaba inda ya nufa akan abin hawan nashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe sai mu ce to banda farilla kenan ko akwai hadisin da zai bambanta mana a gaba nan dai nafila yakan yi akan abin hawansa ko ya yi sallar wuturi wanda muke ta shafa da wuturi ko duk inda ya nufa akan abin hawansa wa fi zalika a cikin wannan dalilan da ya bada dama yin sallar nafila ko wuturi akan abin hawa duk inda mutum ya fuskanta dalili da wannan ne aka saukar da qauluhu ta'ala fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratul baqara aya ta 115 fa aynama tuwallu fasamma wajhullah duk inda kuka fuskanta to idan kun tashi yin sallah ku fuskanci zatin Allah ku fuskanci ubangijin ku akwai inda alqibla kawai zaka fuskanta ko ka'aba akwai inda in ta kaba kuma zaka fuskanci ubangiji subhanahu wa ta'ala shine irin nafilar da manzo Allah yake akan abun hawa wa kana ahayanan wani lokacin shi ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatatawwa ala naqatihi idan yana so ya sallar nafila akan taguwarsa istaqbala biha alqibla sai ya juya taguwar ta kabla gaba inda alqibla take fa kabbir sai ya ce Allahu akbar shikenan kuma sai ya juya ta gaba inda zashi ha an gane kenan wannan hadisin da yace yana yin sallar nafila duk inda ya fuskanta to lokacin farawar sai ya juya taguwar ta kalla inda alqibla take yayi kafara ta ko sai yanzu daga nan zaka je maradi kana so kai sallar wa ko sallar wutri cikin dare ha kai irin tashi na kare uku yanzu sai ka juya motar taka ta kalla alqibla ta kalla wajen difa kenan ko anan zan dare ta kalla gabas sai kai Allahu akbar sani sai kana kawai sai kenan sai kai tabarin wuta kai yamma kana Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kana tabarin wuta kana ta tafiya sunna kenan
Allahu
eh da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ra'a ya tatawwa ala naqatihi da ya so ya salla nafila akan taguwar shi istaqbala biha alqibla sai ya juya taguwar ta kalli gaba inda alqibla take kafin ya ci gaba da sallah fa fakabir sai ya kabbara sannan sai ya ci gaba da sallah sai ya juya ya ci gaba da sallar sa summa salla haythu wajahu rakabi sannan sai ya ci gaba da sallar shi inda tafiyar tahi ta fuskanta eh kenan in arewa ne sai ya juya ya kalli ka ba sannan sai ya arewa in yamma ne haka in kudu ne haka in arewa ne haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yatiyuhu ta'atadu idan kuka yi koyi da shi kun samu daidai alaihi salatu wassalam da haka wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi manzo Allah yakan yi ruku'i yakan yi sujjada akan taguwa amma ga ruku'un da sujjada yake yace ima'an bi rasihi sun kuye ne da kai sallar da kai ake yi Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allahu akbar sujjada kenan yayi ruku'i yayi sujjada yana sun kuye da kai ne kawai a cikin sallar waja'ala as-sujuda akthara min ar-ruku' idan ya tashi sun kuyar da kai din to na sujuda yake fi kasa sama da yanda ya sun kuyawa ruku'i ku fahimci wannan Allahu akbar Allahu akbar ruku'i sami Allahu liman hamada rabbana wa Allahu akbar sai dan kara sun kuyawa sama da ta farko wannan ta sujuda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka zai ci gaba da sallah har sai ya gama nafilar shi yana yi gaba inda ya fuskanta na bulaguro bayan kallon alqibla da ya kabara a karo da farko wa kana dida an ci da karawa ake nufi shine sallallahu alaihi wasallam idza arada an yusalla al-farida ya zama idan yana so ya sallata sallar farilla kuma nazara nan husabka yake yi aiki sai mai shi me yasa saboda ita sallar farilla daban ce da nafila ba wani aiki da bawa zai yi ya fi samun kusanci da ubangiji saboda sabke farillar da Allah ya dora mishi saboda nan gurin ba wasa manzon Allah sabka yake saboda in ana dara kudda uwa ake inji malam Bahaushe eh yanzu sallah ce za a yi ta farilla ana neman kusanci da Allah ne ana neman yardan Allah ne an sabko dan a gabatar da abin da ya kusatar da mutum zuwa ga Allah to da haka sai ya sabka kuma fastaqbala alqibla kuma ya fuskanci alqibla anan gurin sai ya salla irin yanda yake yin salla amma in babu tsoro in kana tsammanin akwai su turji a dajin a gani dan ki da nahu ko yan kwanta kwanta kaga ai ba za ka sabko ba ko a ba za ka sabka ba amma da Allah alaikum fid din me yake ka sabka ba mu san ya muku kumci a cikin addini ko kuma ta kan jirgin sama kake yake ce to kai dare sabka nan ilma da dare sabka ce ko ne ruwa ne a lamma ba za a sabka ba ad-darurat tabihul mahzurat da abin da larura ta shigo tana halatta abin da an hana to anan gurin idan zai yi sallar farilla nazala fastaqbala qibla sai ya sabka ya kalli alqibla ya yi sallah irin yadda ake wa amma fi salatul khawfi shadida, amma idan zai yi sallar tafurillah a inda ake da wani tsananin tsoro fa, faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnantawa al'ummarsa, ba ma shi ba fa, nan ya sunnantawa al'ummarsa duk inda suke da wani tsoro to su yi sallah suna tafe ko kuma suna abin hawa. Fayyar kimtun farjalan a rukubana, Allah ya ce da kun ji tsoro idan kun tashi za ku yi sallah to ku yi ta a tafe. Da kasan gurin nan in aka ce a sabka a yi sallah akwai matsala, ku kai sallah ga akan mota irin yadda kai nafila akan sitiyarinka. Yanzu ba magana ma kallon alkiblah kawai sallah za ka yi kai tsaye kana cikin tafiya a kafafunka dai ko kana abin hawa. Mazala ya sunnunta wannan dan tsananin kaihin kishin addini, sai ka tsaya ka sabka wani abu ya same ka to kai ka zama kanka. Wala taqatulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kada ka halaka da kanka dan Allah mai tausayi. Dan akwai mutanen da su suke ganin tsananin kishin addini sai ya sa ga abinda suna tabbatar kuma sai su bar ta su yi wanda ba shi ba, to wannan sun fadi kasa warwas. Wannan wanda manzon Allah ya sunnunta mai sauki in kai shi yake da lada, kamar mutum ne na bulaguruwa a cikin sai ta ni ba dauko ta ba, wai ya ce wani daga wai shi bai dauko ta ba da gida jiwa sama dauko ta ki bulaguru ne yake zan ba shi wace sababin shan ruwanka ba, ai da kai da shi ruwa ne ka sha ruwa, da kai da yunwa ne ka ci abinci, da kai bulaguru kawai ka dauki kasaru din da kake kai mai kasaru ne, dan ba ta ba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika sallah a bulaguru ba. Wannan kasarin da zaka yi ta fi lada akan ka cika, dan ka dace da sabke nauyin da ke kanka kuma ka dace da sunnal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ce ka cika to nan ka saba wa shi ma'aikin alaihi salatu wassalam. Wadansu mazhabun ma masu sayan ke suka ganin cewa idan a bulaguru mutum ya cika sallah bai da sam sai dai wani mai cikawa ne kadi ha, kawai kana kan bulaguru ka tashi kai azara ka hudu a ganin su kawai baka da sallah ba, ya dawo kai koyi waya gabace ka akan haka. To shi sa Annabi Muhammad alayhi salatu wasallam ya sunnantawa al'ummarsa, ba fayyuta ba, sanna sallallahu alaihi ummati an yusallu a cikin tsananin tsoro. Manzo Allah ya sunnantawa al'ummarsa su yi sallah rijalan qiyaman ala aqdami, suna tafiya a kafafunan su ne aw rukbana ko akan abin hawa, jaki ne belo ce doki ne raƙumi ne mota ce jirgin sama ne, in dai akwai tsoro da fargaba a gurin to kada ku ce ku tsaya ku yi sallah, a'a ku yi sallah kuna tafi akan abu hawa ko kuma a kafa hudu. Annabi ya sunnanta wannan alaihi salatu wassalam. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan sallah mustaqbalal qibla aw ghairu mustaqbalaha, yana kallon alƙibla ko bai kallo, aka yi ka ta yi ta heta kana ban gaba Ka'aba ne, gaba da alƙibla ne, nurin ala nurin ke nan, kana kan jirginka ko a motarka ko a jakinka ko a motar ko a moto ko me, sai ka ci gaba da sallah ka kawai, a ba gaba alƙibla ba ne ba buƙatar sai ka juyo ha, a kawai sai ka ci gaba da sallah ka akan abin hawa ko a ƙasa kake. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza iktalatu fa innama huwa at-takbiru wal ishara bil ra'si. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ce idan har aka samu yanayi na tsoro a cikin tafiya to ita sallar ta koma mi kabbara da kawai nuni da kai, sallar ta koma aiki biyu. Kaga idan ba a cikin fargaba sallar akwai tsayuwa ko akwai ruku'i, akwai ragowa daga ruku'i, akwai sujjada, akwai ragowa daga sujjada ko akwai zama, to duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya an sauke maka su in dai kana cikin tsoro. Kawai kabbara da ishara da kai, duk gurin da za a yi kabbara to wannan akwai ta, ba ɗauki ta ba. Gurin karatun Fatiha akwai shi, gurin karatun Sura akwai shi, gurin tasbihi akwai shi, gurin subhana rabbil a'la akwai shi, gurin sujjada da ruku'i to wannan kawai ishara ce da kai, har zama kawai ishara ce da kai. Allahu akbar, ga ka tsaye kuma amma ka nuna kamar a zaune kake. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu a gani ko wa ala ibadillahi shi Allahu akbar kawai kabbara da nuni da kai. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin mahutar rana da mahu da mafadarta alƙibla ne kaga dole karatu a koye shi gurin malamai to yanzu in ka dauki wannan hadisin zahiri shi kai ake da shi sai ka rika sallah daga nan zuwa gaba Kano go ko da agaris an ce ma bane mashariki wal magharib idan ka sanya inda rana take hutowa da inda take fadawa a damarka ko a hagumcin ka kawai nan kibla ce dangace kai ake dona hadisin gaba da zakin sallahuwa kake gaba Libya ko ba haka ba ko gaba Najeriya amma sai ka dauki ina ne manzo Allah ya wannan magana a Madina ne ita kuma Madina ina suke da Makka arewa to yanzu idan ka koma arewacin Makka idan ka sanya inda rana take fitowa a dama a hagumninka inda take fada a dama ina haka Allah ka kalla alƙibla inda take fitowa sai ka maida shi a hagu inda take fada sai ka maida shi dama ina haka Allah ka kalla kudu to alƙibla ta Ka'aba kuma daga Madina aya kudu take kenan wannan hadisin an gaya wa mutanen Madina ne mu kuma idan ka zo nan sai ka ce mi ma ba da yamin wa shimala kawai in ka tsakanin kudu da arewa kawai alƙibla ne ko ba gane ba kenan wannan hadisi shi zai sa idan ka rasa tumurarun wanda kai amfani da su wajen gano alƙibla ko kun baka da GPS ɗaki ko mene abin da ke gwada alƙibla nan dai na zamani yanzu kawai sai ka tsaya ka maida kudu da mulka hagumcin ka maida ta arewa to nan inda ka sa gaban nan kawai anan alƙibla take wannan hukuncin da zaka wa hadisin ka kamar hadisin da manzo Allah ya ce kada a kalli alƙibla ne kuma kana bata baya sai ya ce shariku aw garibu ko aha ku kalli gaban ko ku kalli mu to mu da ka bi wannan anan ai ka kalli alƙibla ka sabawa abin da ya hana to fiqhun hadisin ya zaka yi maimakon ka kalli gabas ko kalli yamma mu sai kalli kudu ko arewa wannan shine koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan dole ne sai mun koyi su a gurin malamai lokacin zamu iya fahimta shari'a wa qala jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariya mun kasance tare da manzon Allah a wata tafiya ko a wata bataliya kenan akwai rinduna akwai bataliya ko sojojin da musu wuce mutum 100-200 ba jagorarsu da su kaga wata yan bataliya ce amma ta sun kai dubu kaga ya ce ba saboda gaimin sai aka samar da wani irin hazo ko wani duhu fataharaina waktalafana fil kibla a lokacin sai muka shiga cikin dimuwa da daddare ne ko kuma da rana an yi duhu da sosai kowa ya kasa gane ina da kibla take kuma lokacin sallah yanzu fa salla kullu rajulin minna ala hadathum sai kowanne daga cikin mu eh sallah gaba inda yake ganin daidai kin shi idan bulaguro ya kama Malam Ibrahim yace nan ce arewa ni nace a ai inda kace arewa nan gusuce wani kuma yace yammaci wani kuma yace a ai nan kin da kuke kallo gabar ce kage kenan gaba dai mun shiga cikin mi cikin dimuwa to yanzu wa za a bi to a nan gurin ba a yarda abu da ai mutun dai ba tunda yarda dai muke shi nan bulaguro ne mu yan bulaguro ne shi yayi mataki mu yi mataki ko ba haka ba me dalilin da zai kiskantar da mu shi na da gaskiya babu ko ba sai sallah da yake ganin nan ne daidai addini kenan shine sunna kowa sai ya kalli inda yake ganin nan ne alƙibla take yayi sallar shi yanzu nan sharakan ka ce zai to haka suke da ka ce waqta lafana fil qibla sai muka samu sabani gaba inda alƙibla take fa salla kullu rajulin minna ala sai kowa yayi sallah inda yake ganin nan ne daidai ke shi amma fa ja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadihi kowa idan yayi sallah sai ya ja kurtu gaban shi sabai akwai ilimi ga so ni da nake ganin nan ne alƙibla yayi durna sallah sai ya ja kurtu wanda zai nuna mini gaba inda ne sallah. Lina alama dan mu gane amkaratuna matsayinmu a lokacin da ga jama'aran ko duhun yawan yake nan kowa zai san matsayin da ya sallah ko balamma asbahana da gari ya waye ko kuma duhun ya waye nazarnahu sai kowa ya kalli gaba inda kurtun shi yake fa idan nahnu sallaina ala gairi qibla ya ga waye gari kowa a cikin mu bai gaba inda qibla ba wani ya yi sukurwa wani duka zuba da sama qibla ka ji wata hikimar Allah ballantana ba a cewa ta shige da gaskiya kowa bai samu daidai ba sai mu gaba ɗaya mu kowa ya sallah dai gaba inda ba qibla ba na alqibla take ba fadakanna zalikal nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka fada manzo Allah to faga abin da ke faruwa amma falam ya amurna bil iada annabi bai ce kowa ya saki sallah wannan shi ke nuna yaqininka shine daidai gurgudan karbuwar ibadarka eh daka ko addu'a zaka yi idan ka rasa yaqini akwai matsala Allah yana karbar ibada ne inda aka yi ta akan yaqini shi zaka yi gashi dan yana kokarin sa mutun shakka a tuskul ibada hatta addu'a in zaka yi ka roki Allah kana da yaqinin karbuwa ba manzo Allah yake cewa idan ku zo sallah ba idan ku yi ruku fa'adhu fihi rabbiku girmama Allah wa amma fi sujud amma idan ku zo su kin sujud sai ta mi fa yatahidu fi du'a ku dage ku nana ce akan addu'a sai ce fa akimna ayu istijaba lakum ku yi yaqini da tabbacin an karba mu na Allah la kabul da'u gafil dan Allah bai karba addu'a duk mutumin da ya rabka na Allah to an ce da mi addu'a mun yi mi addu'a to gurbe mi dai a ka fara gasa duk abin da kake kai shi akan yaqini shi zaka ta gidan mutanen da ko magani suka amfani shi sai yayi tasiri saboda suna da yaqini akan abu suna da yaqini akan mi akan abu duk abin da zaka yi in dai akwai yaqini za ka ga akwai karbuwa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi yaqini da cewa idan aka yi sallah rak'a biyar ka roki Allah yana karba za su do bakin teku ba su da kwalakwala su yi sallah rak'a biyar su haye ruwa su wuce saboda yaqinin su wani mutum daga cikin magabata a wani ruwa ma ta sahabi ne aka kama shi makiya suka kama shi wato suka hada mai guba suka ce aika ce annabin ku ya baku komi yace kware kwa yanzu har wannan gubar kana da maganin da yace akwai yanzu da muka hada muka baka zaka sha ce kware aka hada guba abinda in an sha nan take za a mutu kawai shi da aka hada kawai sai yace bismillah kawai sai sha yake sa eh aka ce ya yace wallahi ya kara lafiya bismillah kawai saboda yaqini yaqini duk abin da aka ambace shi da sunan Allah to sai ya yi sai ya yi albarka kawai bismillah ne ya rare ta to kai ka sha saboda muna da karancin yaqini su suna da yaqini ne yasa kenan wannan yaqinin da suka yi nasu suka yi aiki akan shi shi yasa manzon Allah bai ce kowa ya saki sallah kun ba wanda ya karanta kila wa qala annabi yace kada ana za ta salatu a kowa ai sallar ku tayi Allah ya karbi sallar sakamakon yaqinin da suke da shi akan abin da suke wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli nahwa bayt al-muqaddas al-kaaba bayna yadayhi annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallah wajen inda Qudus take a lokacin da Allah madaukakin sarki bai bashi damar kallon alqiblar da ya fi so ba itikaba kabla an tanzila hadi da aya tun gabanin a saukar da wannan aya dan nara ta kallo ba wajhika fi sama Allah ya ce hakika mun ga lokacin da ka tashi ya ba aikin Allah kake jijiye fuskar ka sama yana so yana kwadayi a cikin rashi ina ma wahayi ya zo a ce ya kalli alqiblar ka'aba ita ce alqiblar da yafi nutsuwa da ita ta fuskar ibada kenan wannan addinin farko alqibla da ake amfani da ita ba Ka'aba bace ta Makka a Qudus ce wannan wanda take hannun azalimai Yahudawa da fara in za a yi ibada a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take fuskanta a matsayin kibla amma manzo Allah sai yake kwadayin ina ma Allah ya bashi dama a canza mishi alqibla ya rika kallon Ka'aba a matsayin alqibla ta ibada Allah ya ce ya ga lokacin da yake jujjuya fuskar shi zuwa sama Allah yace falad waliyannaka qiblatan tardaha yanzu hakikan mun juyar da kai alqiblat da kai yadda da ita ka buso daka fa wali wajhaka sharral muslim haram ka juye fuskarka gaba inda Allah daki mai alfurma yake falamma nazara lokacin da aka saukar da wannan istaqbal alqibla sai manzon Allah ya juya ya kalli alqibla almakka wato ka'aba lokacin da zai sallah a sallar asuba ne aka ce wannan aya ta sallah ko kuma sallar isha fa bainama nasum bi quba fi salatu subhi akwai mutanen da suke sallah a quba quba masallaci ne wanda manzon Allah ya gina shi lokacin da zai shiga madina tsakanin shi da madina a lokacin mil 7 ne kaman kilometer 9 haka ko 10 da shiga madina nan ne ya da zango ya gina masallaci na farko wanda wannan masallaci har yanzu yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je sallar raka'a biyu zai samu ladan umra da aka dira na asubar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a kafa ko a bangawa sai ya je wannan masallacin ya yi sallar raka'a biyu masallaci ne wanda Allah ya yabo waɗanda suke cikin shi Allah ta'ala ya ce masallaci ne wanda aka gina shi a kan tsoron Allah masallaci ne wanda fihi rijalun yabuna an yatahharu akwai mazaje waɗanda suke san tsarkaka wallahi ibn mutahhirin da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gabatar da sallar isha'i sai wani daga cikin mamu yayi sabko da duhu-duhu ya je shi masallacin Quba sai tara sun ta da sallah amma su suna nan akan tsohon alƙawli limami na jan su sallah amma suna sallah gaba Qudus shine yake ce idza ja'ahum atin lokacin da wani mai zawwa ya zo musu da ya zo sai ya ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala uzila alaihi laylatul qur'an ay annabi asau kai mai ayatul qur'ani jiya da daddare wa kada umira an yastaqbal alqibla amma shi umarni yanzu idan ya tashi sallah ba qudus zai kalla ba ya juya ya kalli alqiblal ka'aba an yastaqbal alka'aba ala yace ku sallara kai masu sallah ku sallara guji jiya ma'aikin Allah an sauka mishi da aya idan ya tashi sallah kai ya kalli qudus ya kalli ka'aba suna cikin sallah da aka fastaqbiluha kuma ku juya ku kalli ka'aba Allah kai sallar sabakin su kowa ya rada kowa ne wa kana wujuhum ila sham lokacin da fuskar suna kallon wajen sham suna saitin kallon qudus kenan fasta daru sai suka juya ya suka juya wasa dara ibabuhum sai limamin su ya juya su ma mamu suka juya hatta istakabalu bihum mulqibla halli man yakalla alqibla kaman nan muna sallah gaba kawai sai liman ya juya mu sai mu juya sai a goma a kalli kuma gaba yamma saboda su amintattu ne sun amincewa juna sun san ba maganar banza ba maganar ƙarya ba maganar kokonto duk abin da ya shafi ibada abin da ya shafi addini to in kaji sun faɗa to an san wannan wanda ya faɗa gaskiya ya faɗa ba girman kai alqiyam sai magana akan tsayuwa mun yi magana akan kallon alqibla lokaci yana isa lokaci ya kare kiran sai mu tashi alqiyam tsayuwa yanzu dukkan darasin mu ya tsaya akan me istiqbal alqibla fuskantar alqibla a lokacin da mutum zai yi sallah hakanan ba sallah ba ko adda hatta da daga cikin sunna idan aka je adda al janaiza idan aka binne gawa ba kabarin ake sa gaba ba alqibla zaka juya haka Allah in an yi ka tari kana share yamma da kabarin wannan shine sai ka saita kabarin amma ba kabarin ba kake kallon alqibla idan kana gabacin makabartar ma sai ka juya haka Allah kibla na'am
kawai sharadin kasaru kawai bulaguro yawa.